والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سأرى بركم من ساك فادوا أتكم وني صابا شر منافته رحمة indani shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Kafin mu fara shirin zamu karanto muku lambar wayar da za a same mu domin aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba, wato 0800 587 9874, 0800 587 9874. Za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta wato ainihin Facebook. Za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com. Akarwakallah, bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, mun uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Sahih Muslim daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yada'aha, idha tumina khana wa idha haddatha kadhaba wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajar. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace sufofi guda hudu duk wani wanda suka samu tattare da shi to ya zama munafiki ne tatacce. Wanda kuma yake da sifa ɗaya daga cikin waɗannan sufofi guda hudu to yana da wata sifa ta munafirci har sai lokacin da ya barta. Sifa ta farko ce idza tumina khana, idan an amince masa sai ya ci amana. Sifa ta biyu wa idza haddatha kadhaba, idan yayi magana sai ya ƙarya. Sifa ta uku wa idza ahada ghadara, idan an yarjejeniya da shi sai ya kariya yarjejeniyar da saba mata. Wa idza khasama fajara, sannan an yi rigima da shi sai yayi fajirci a cikin wannan rigimar. Waɗannan sifofi guda hudu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafta su a cikin sifofin waɗanda ake cewa munafikai. Munafici shine asasus shar, ginshiki ne na sharri, wato mutum ya bayyana alkhairi amma ya boye sharri a zuciyarsa ko a kirjinsa. Akwai munaficin da ake kira annifaqul akbar, munaficin da yake mafi girma shine munaficin da ya shafi a musuluncin mutum ma gaba daya. Ya zama mutum ya bayyana musulunci a zahiri amma a zuciyarsa bai yadda da musuluncin ba, a zuciyarsa bai yadda da abinda Allah ta'ala ya ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba, to wannan mai wannan ma ba musulmi bane. Shine sune waɗanda Allah ta'ala ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira, lalle munafikai suna can kasa a wuta kuma za ka taɓa samar musu wanda zai taimaka musu ba. Saboda munaficin da yake al-akbar, munaficin da ya shafi aqida, ya shafi kuduri na zuciya, wanda yana fidda mutum daga musulunci ne kacokam. Allah ta'ala ya wasafta munafikai waɗanda suke munaficin su na aqida ne, ya sifanta su da kafirci, ya sifanta su da rashin imani, ya sifanta su da yiwa addini izgili, da yiwa masu addini izgili, ya sifanta su da karkata gaba daya, da nuna goyen baya ga makiya addinin Allah, da tarayya da su wajen nuna adawa ga musulunci, wanda ana samun su a kowane lokaci, ana samun su a kowane zamani, musamman ma a wannan zamanin da duniyanci ya riga ya kakatutu a cikin zukata. A wannan hadisi ana maganar annifaqul amali ne, wato munaficin da yake da alaka da aiki ba na aqida ba. a wannan shine kaso na biyu daga cikin kashe-kashen munafici guda biyu annifaqul akbar shine annifaqul i'tiqadi sannan kuma annifaq al'amali wanda shi baya fitar da mutum daga musulunci amma mutumin da ya sifanta da daya daga cikin waɗannan sihofi ko da duka waɗannan sihofi to yana da sihofi irin na munafikai idan ya sifanta daga waɗannan da waɗannan sihofi gaba daya to dukkan wani sharri ya tattare tare da shi kuma ya samu sifofi na munafikai wato tsantsa wanda shi ne waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana yake cewa idza tumina khana idan an amince masa ya ci amana idan an amince masa sai ya ci amana babu shakka amana wani abu ne da Allah ta'ala ya nemi mutane da su rike ta kasuci ta Allah ta'ala yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana umartanku da kuma yarda amana zuwa ga masu ita a wani gurin Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa ci amanar junanku alhalin kuna sani haka ubangiji ta'ala ya hana a ci amana ya umarni da a rike amana wal ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ubangiji yana sifanta mutanen ƙwarai mu'minai na ƙwarai yace su ne waɗanda suke kula da amanar su suke kuma kula da yarjejeniya ko alƙawarin da suka yi saboda amana din nan akwai amana da take tsakanin bawa da ubangijinsa na cewa zai bauta masa shi kadai ba zai hada wani abu da hare da shi a wajen bauta ba zai yi biyayya gare shi cikin dukkan abin da ya umarni game da shi ko ya hani game da shi zai bi annabawansa ya gaskata su ya yarda da su wannan amana ce tsakanin bawa da ubangijinsa wanda bawa ya yarda ya dauka tun farkon halitta da Allah ta'ala yayi Allah ya ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula lalle mun bujiro amana ga sammai da ƙasa da duwar wasu sai suka kiyarda su dauki wannan amana suka ji tsoro ba za su iya dauka ba fahamat wa hamalaha al-insan amma dan adam yace ya ji ya gani zai iya innahu kana zaluman jahula Allah ce lalle shi dan adam mutun ne mai yawan zalunci kuma yawan jahilci wato yana da zaluntar kansa ya jinjibo kansa abinda ba zai iya ba sannan kuma yana da jahilci gurgudan yadda zai nisanci zalunci gurgudan yadda zai samu cika wannan amana haka nan gurgudan yadda zai samu ma'arifa sanin Allah a zuciyarsa da imani gurgudan yadda zai nisanci jahilcin da Allah ta'ala ya sifanta shi da shi saboda haka amana tana daga cikin sifofi na imani cin amana da ha'inci yana daya daga cikin sifa ta munafikai sannan akwai amana da take da alaka tsakanin bawa da ƴan uwansa da ƴan uwansa amana da ta shafi dukiya ta shafi haƙƙi ta shafi sirri dukkan wani abin da wani zai ce maka gashi nan tsakaninka ne da shi to idan ka saba wannan to ka ci amana shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan mutun ya gaya maka magana sannan ya juya wato wannan magana ta zama amana to in yazo ya labarta maka wani abin da ya shafe shi kuma ya juya ya bada baya to ka sani cewa ya baka ajiyar amana ne kada ka ci sannan akwai amana ta dukiya da ke tsakanin bayi mutun ya baka ajiya ko ya dora ka akan sana'arsa ko akan kayansa ko ya baka wasiya ta magada ta marayu wannan amana ce da take wajibi mutum ya kula da ita kuma kula da wannan alama ce ta imani cin wannan amana ce alama ce ta munafici sannan sifa ta biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza haddatha kadhaba idan yayi magana sai ya ƙarya idan yayi magana sai ya ƙarya wato ƙarya tana daga cikin manyan abubuwa da Allah ta'ala ya hana kuma ta kunshi nau'uka daban-daban akwai ƙarya da take ƙarya ce ga Allah ta'ala akwai ƙarya ga manzon sallallahu alaihi wasallam akwai ƙarya kuma kanin mutum da ɗan uwansa mutum mafi girman ƙarya da za a yi wa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yana cewa man azlamu mimman iftara allahi kadhiban waye yake mafi zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wato babu azzalimin da ya kai wannan zalunci mutumin da zai yi wa Allah ƙarya sannan akwai ƙarya da za a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar a kirkiri wata magana a ce shi ya faɗa kuma ba shi ya faɗa ba ko a yi wani abu a ce shi yayi alhalin ba shi yayi ba wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nas duk wanda zai yi min ƙarya da gangan to wannan ya nemi saukin shi a wuta maiki sallallahu alaihi wa sallama ya ja kunne game da ƙarya da kuma nuna cewa ƙarya kofa ce da take iya ta dadda mutun daga dukkan wani sharri karshe take kai shi zuwa ga halaka take kai shi zuwa ga wutar jahannama hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal kadhib yake cewa alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا منذ صلى الله عليه وسلم يتيناه ليكو دقسكيا ومن قسكيا تنا شرير وزواغ أيوكا الخير كما متنب زي قشي بينا قسكيا ينا كردادا قسكيا أتكين الأمر سحسي أربو تاشي صديقي أقولن الله shine babban mataki bayan mataki na annabci ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin to sai an kai shi wannan matsayi saboda yawan gaskiyarsa sannan yace a hirdinku ina muku ina tsawatar da ku game da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur ƙarya na jagoranci zuwa ga fajirci ne zuwa ga saban Allah zuwa ga dukkan wani aiki da Allah ya hana kuma mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya cikin al'amuransa har sai an rubuta shi kazzaban wato babban makaryaci a gurin Allah saboda haka mutum yana neman abinda zai amfane shi duniya da lahira to ya rike gaskiya shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya saboda haka duk wani amfani da kake so na duniya da lahira ka samu a nan duniya ka samu a lahira to ka zama cikin masu gaskiya gaskiya ita ce kofar dukkan wani alkhairi kuma ƙarya ita ce kofar dukkan wani sharri babu abin da ba za ta jawo mutum ba tabarbarewar rayuwa da lalacewar ta da balbalcewa da zubewar mutunci duk ƙarya za ta jawo mutum a nan duniya saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya kuma sifanta wannan cikin sifofi na munafikai sannan wa idza ahada gadara idan an yarjejeniya da shi an kulla wata yarjejeniya da shi ta kasuwanci ce ta zamantakewa ce ta aure ce ta koma menene to sai ya warware wannan yarjejeniyar sai ya karya ta wannan alama ce ita ma ta munafukai Allah ta'ala ya umarni da cewa a rike yarjejeniya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika yarjejeniya da za a yi da ku domin wannan yarjejeniyar abin tambaya ce a wani gurin Allah ta'ala yana cewa allazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika dukkan wata yarjejeniya da aka kulla da ku saboda idan aka samu yarjejeniya tsakanin mutum da mutum ko tsakanin jama'a da jama'a ko kungiya da kungiya ko gari da gari to wajibi ne a tsaya a kula da wannan yarjejeniyar kada a karya ta alama ce ta munafici munafikai su suke wannan sannan sifa ta ƙarshe ce wa idza khasama fajar idan yayi husuma to zai fajirci wato idan da a ce wani abu zai hado ka da shi to ba zai kiyaye haƙƙin Allah da manzonsa da haƙƙin imanin mu'mini ba a cikin rigimar wato zai iya fadar kowace magana in rigima ta daka da shi zai iya maka sharri zai iya kirkirar maka ƙarya zai iya wato zazzagin ka ya cici mutuncin ka komai ma zai iya indai har kuna rigima ba zai tuna haƙƙin Allah da manzansa da haƙƙin mu'minai ba dake tsakanin ku wannan duk ba zai indai har zai za a yi husuma da shi to zai fajirci to duk waɗannan abubuwa idan suka tattara tare da mutum to alama ce cewa wannan mutum yana da sifofi na munafukai tatattun munafukai kuwa koda kuwa ba su fitar da shi daga musulunci ba to amma kuma ya sifantu da irin sifofinsu idan waɗannan sihofi suka samu mutum to suna cin karo da imani wato imani idan akwai imani cikakke to waɗannan sihofi za ga su sun karanci gurgurdan yadda za su ragu imanin mutum zai rika raguwa gurgurdan yadda waɗannan sihofi za su rika samuwa tare da shi idan ma sai yana da ƙarfi to za ga waɗannan sihofi ba su da ƙarfi tare da shi idan imanin sai yana da launi to su kuma za su ƙarfafa kuma akan iya samun wani ya sifantu da ɗaya daga cikin sifofin nan hudu ko ya sifantu da biyu ko ya sifantu da uku ko ya sifantu da duka to gurgurdan abin da ya sifanta da shi na waɗannan sifofi gurgurdan yadda zai kusanci wato tawaga ta munafikai idan biyu ne idan hudu ne kaga ya fi kusa da su sosai domin shi yasa annabi ya ce kana munafiqan khalisan idan kuma ya sifantu da uku to kaga bai kai wanda ya sifantu da hudu ba wajen kusanci da munafikai idan ya sifantu da biyu bai kai mai sifa uku ba idan ya sifantu da ɗaya bai kai mai sifa mai sifofin guda hudu duk guda uku ba ko guda biyu ba saboda mutun daya a iya samun shi da ta wani bangare da alkhairi ta wani bangare ba alkhairi ko alkhairin yayin rinjaye ko kuma sharri yayin rinjaye Allah ta'ala ya kiyashe mu sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadu wa alihi wa sahbihi wasallam
to da fatan Allah ya ba mu ikon aiki da nasihohin da mallan ke yi mallan tambaya ta farko tana cewa ya halatta a sanya safa a matsayin hutu
to safa wato ina jin abin da yake so tambaya wato ta ma safa tana daukan hukuncin hufi amma safa ina sa ta ko kace hufi ce ko ba hufi ba ce wannan safa safa ce hufi hufi ne ko ne da yadda yake to amma da tambayar yana so ce ana iya wato safa na iya daukan hukuncin hufi wannan haka ne tana iya daukan hukuncin hufi a domin wannan yazo hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda sun tabbata akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari akwai hadisin Sauban akwai hadisin Al-Mughira ibn Shu'bah da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam naga Annabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alaini masaha 'ala al-quffain wal jawrabain al-Jamaluddin al-Qasimi irka cikin malamai na Sham yana da wani littafi sunan shi al-masha 'ala al-jawrabain wanda ya tattara hadisan da suka zo waɗannan da na ambata yayi bincike akan su ta fuskar ilimin hadisi ya tabbatar da su kuma akwai asar daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suke tabbatar da halaccin shafa akan kufi wanda akan safa wanda suna nan a cikin littafin al-musannaf na Abdul Razzaq da al-musannaf na Ibn Abi Shayba da cewa sahabbai su ma suna shafa akan safa saboda kai mutun ya sa safa to yana da hukunci irin hukuncin wanda ya sa kufi saboda kai idan mazaunin gida ne yana da awa 24 idan kuma ba mazaunin gida ne ba yana da awa 72 wato kwana uku wancan kwanaki uku da yinin sa wannan kuma kwana ɗaya da yini wannan shine yana da dama in ya sa su bayan yayi alwala ya sa su to yana da dama ya ci shafa akai ko da alwala sa ta kare saboda yayi bawali ko yayi gaidi ko yayi bacci idan alwala sa ta kare to in ya tashi maimaita alwala ba lalle ya ci safar ba sai ya shafa akan safar kamar yadda yake shafar kofi wato ya shafi sama wanda sayyidina Ali yake cewa laukana dinu bil ra'i lakana asfal al khuf aula bil masl min ala walakinni ra'aytu rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala yake cewa da a ce addini ra'ayi ne to da sai a shafi kasan kofi da yafi kamata sama da a shafi saman sa ce to amma naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama din yake shafa to wannan shine abinda mutun zai sai ya shafi saman sa amma idan mutun yayi janaba to wannan dole sai ya cire ya yi wanka sannan kuma ya mayar da safar
na'am wannan tambayar kuma take cewa mallan na ci kudin da suka kai kimanin naira 200,000 kuma yanzu ban san inda zan samu mai suna mai masa ba yanzu ya yi kamata na yi
to mun sha'ansa wannan irin wannan cewa idan mutum akwai haƙƙin wani a kansa kuma bai san inda zai ga wannan mai haƙƙi ya mayar masa da haƙƙinsa ba saboda watakila rana ɗaya suka taɓa haɗuwa ko a kasuwa ne abin ya faru ko kuma ya je mutumin ne yanzu ya bar unguwar da ya san shi da kuma bai san garinsu ba bai san wani wanda ya san shi ba to a irin wannan yanayi sai kai aikin alkhairi da wannan kuɗin sai kai aikin jama'a da shi kai sadaka da shi da fatan Allah ta'ala ya ba wa shi mai dukiyar ladan amma duk lanar da kuka haɗu da wannan mai dukiya to wajibi ka mayar masa ba za ka ce dukiyar nan tashi na yi masa sadaka da ita ba shikenan a'a to da mun ba da izinin sa kai ba ganin ba yadda za a yi ne aka ce kai takhallusi da ita ta haka amma duk wanda ya zawo to za ka ba shi dukiyar sa
sai tambayar da take cewa su wane ne khulafa'ur rashidin
khulafa'ur rashidun su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare su a cikin hadisin sa hadisin al-Irbad ibn Sariya wanda Tirmidhi ya rawaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidun min ba'di ina muku wato umarni da ku rike sunnata ku rike sunnar halifofin nan shiryayyu ar-rashidin min ba'di wanda suke shiryayyu su ne sayyidina Abubakar ibn Abi Quhafa sai Umar ibn al-Khattab sai Uthman ibn Affan sai kuma Ali ibn Abi Talib sai Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib domin khilafatu an-nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 30 aman khilafatun nubuwa annabi yace 30 aman khalifancin annabci annabi yace a shekara 30 ne kamar da yazo cikin hadisin safina wanda imamu ahmad ya yi aiki da shi ina cikin musnad imamu ahmad annabi yace khalifanci na annabci shekara 30 ne kaga shekara 30 an kashe sayyidina ali an kashe shi a shekara ta 39 39 da wata 6 to kaga akwai wasu wata 6 wata 6 a lokacin Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ya karbi shugabanci ya zama khalifa bayan wata 6 sai ya sauka ya barwa Muawiya wannan wata 6 din sai suka cike shekara 30 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada domin ya fadi shekara 30 bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka lissafa bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shekara ta 40 a shekarar sayyidina Hassan ya ba wa Muawiya shugabancin al'umma gaba ɗaya ya hakure bar masa a shekara ta 40 ka shirye shekara 10 wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan hijira shekara 30 ne zai saura to kaga wannan duk sai ya shiga cikin khilafatun nubuwa saboda ka al-khulafa'ur rashidun guda zaka ita 5 al-Hasan ibn Abi Talib yana ciki a shine cikon 5 din al-Hasan ibn Abi Talib shine cikon 5 din akwai waɗanda suke cewa Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz yayi koyi ne da sirar khulafa'ir rashidin musamman Abubakar da Umar a wajen hukuncin sa wajen tabbatar da adalci da gudun duniya da rashin ainihin yarda da zalunci don haka ne wasu suke kwatanta shi da khulafa'ur rashidun amma a yadda yazo a cikin hadisin safina khilafatur nubuwa 30 sana haka annabi ya ce 30 sana Hassan ibn Ali ya shigo ciki galibi ba a cika lissafa shi ba ce khulafa'ur rashidun sai ce guda 4 Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali sai a tsaya nan tare da cewa Hassan ibn Ali shi ma ya karbi shugabanci yayi wata 6 yana yi kafin ya sauka ya bawa Ali to kaga shi ma yayi wani abu na cikin a cikin wannan mudda din kuma wannan mudda din ita ce annabi ya sifanta ta da khilafatun nubuwa saboda nasi dai waɗannan su ne guda 4 sai dai a iya samun wani wanda suka kwatanta irin abin da suka yi musamman ma dai Umar ibn Abdul Aziz shi ake fada shi yasa wasu suke cewa khamisul khulafa'ir rashidin amma khamisul khulafa'ir rashidin fil haqiqa shine al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ba Umar ibn Abdul Aziz ba
sai tambayar Ukasha Muhammad Marmara yace menene hukuncin limamin da bai karanta Fatiha a raka'a ta biyu ba kuma ma mu sun an karar da shi amma bai gyara ba
to idan bai fahimci an kararwa ba har yayi sallama haka sai a gaya masa cewa raka'ar farko ba a yi Fatiha ba sai ya tashi ya kawo wata raka'ar sai kuma a yi sujjada ba a ji sai ya tashi ya kawo in kuma an gaya masa ya ce shi ba zai yi ba ko ya yi musu ko ya yi rigima to kaga wannan jahili ne asali ma bai kamata ya zama liman ba kuma kowa sai ya tashi ya sake sallarsa amma idan an karar da shi ne da farko sai bai an kara me shi ya kasa fahimta me yayi ya bai iya tuno cewa bai Fatiha ba ne sai da aka gama sai mutane suka ce raka'an mu fa ba karanta Fatiha ba to anan take sai a tashi a sake raka'a a sake kawo wata raka'a daga kawo wata raka'a sai a yi sujjada ba aji
sai tambayar Usman Tudun Murtala ya ce mutum ne yana limanci sai da yazo tahiyar karshe sai alwararsa ta kare ya zai yi kenan
da ba bambanci da yazo tahiya ta biyu ko ta karshe duk ɗaya ne alwararsa ta kare sai ya fita wani ya karshe jan sallar shikenan ba wani abu bane ayi daban da tahiyar farko da ta karshe duk ɗayan da abu ɗaya ne saboda haka kawai sai ya tashi ya fita in ya tashi ya fita wani ya rarrafo ya shigo a gurin liman ya ƙara sai musu a yi sallama shikenan kowa ya tashi ya tafi sallar kowa ta yi
wannan tambayar kuma take cewa malam menene hakikanin abin da mutum zai lura da shi wajen bambance tsakanin maniyi da mazi
to maniyi kamar yadda aka ce sifarsa take ruwa ne wanda yake fari mai ingizar juna ma'un ne abiyadun dafiq mai ingizar juna yana fitowa kuma saboda sha'awa musamman ma ta jima'i Allah ta'ala ya sifanta shi da ingizar juna aw sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an najmu saqib falyanzur al insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq an halicci mutun daga ruwa mai izan juna mai tunkudan juna wannan sifa ce ta mani ma'un ne abyadun dafiq mazi ma'un ne abyad sanan raqiq ruwa ne wanda yake fari sannan bashi da kauri ruwa ne wanda yake fita fari bashi da kauri yana fita lokacin tunani ko lokacin jin dadi lokacin sha'awa ya kan fita wannan shine bambancin su
sai tambayar El Hassan Wambai yace lokacin sallah nawa ne ya zo a alqur'ani
to abinda malamai suke cewa qur'ani an yi ishara ba yi bayanin lokacin sallah dalla dalla qur'ani ba an yi ishara kama aqimish salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda suka ce wannan ayar ta yi ishara zuwa ga lokacin sallah aqimish salata liduluki shamsi ka tsayar da sallah domin karkacewar rana wato kaga sallah azhar ta shiga anan sallar asar ma ta shiga wato daga dulukush shams ta samu sallar azhar bayan ta sai asar ila ghasaqil layl lokacin shigowar dare har zuwa shigowar dare har zuwa turnikewar dare to nan magriba da isha'i sun shiga sannan wa qur'an al-fajr sa sallar asuba ta zo sai to wannan ishara ce ba fitowa baro-baro akai ba akwai aya da take cewa qimat salata tarafai an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-dhakirin wa qimat salata tarafai an-nahari wa zulafan min al-layl ka tsayar da sallah tarafai an-nahari a gefen rana wato fudowarta da lokacin wato da farkonta da karshenta sallah azhar da sallar maghriba kaga sun shigo anan صلى الظهر لأسر مغربا طرفي النهار وزلفا من الليل صلى إشائي نسلى أسبا سكم وسنشبه صلى كإشارة تيدي أكتشي القرآن ياي أما تفاصيل بياني دكي دكي وأن يزوني أسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ريان دي يزوكي والنبي صلى الله عليه وسلم جبريل يزو يأسنون مصف لوكو تنسلى يزو يسلى دشي أفركون سلى ya zo ya sallah da shi a ƙarshen lokacinta a farkon lokacinta da ƙarshen lokacinta da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe ne lokutan sallah da jibril ya zo yayi waɗannan salloli guda biyar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi annabi ya ce baina hazaini alwaqtain sallar tsakanin waɗannan lokutan biyu tsakanin farko da ƙarshe shine lokacin sallah din wannan sunna ita ce ta bayanin wannan daki-daki kuma shi yake nuna maka muhimmancin sunna muhimmancin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar addini da yin shi kamar yadda Allah yake so wato ba za ka iya sanin addini kamar yadda yake ba idan baka koma ga bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa addinin ba yayi wa alqur'ani ba shi yasa ba a wadatuwa da alqur'ani shi kadai kamar mutum yace shi ya rike alqur'ani amma ba ruwan shi da sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam in yi haka ya gama bacewa domin alqur'ani wasu abubuwan ya ba da su a dunkule kuma ya dora wa aka dora annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin yayi bayanin su wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan wa'azin shi da wannan qur'anin litubayyana lin-nasi ma nazzala ilayhim dan kai wa mutane bayanin abinda muka saukar maka wa la'allahum yatafakkarun kuma wa la'alla za su yi tunani don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi wannan bayanin kuma bayanin sa daga Allah yake kuma yanzu qur'anil hawa in huwa illa wahyun yuha bayanin da yayi daga Allah yake inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu wattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanahu ubangiji ya nuna bayanin daga wajen sa yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi bayanin alqur'ani da wahayin da aka yi masa na sunna don haka dole sai ka ga masu guda biyu sannan zaka fahimci addini yadda yake in baka yi haka ba to zaka yi ta kama kame wasu zaka ga sun ce ai lokacin sallah ma uku kawai aka yadda ai saboda sun yadda sunna ce wa aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr da da azhar si da dare sannan kuma si ya asuba shikenan sauran sallar asar ba za su yi ta ba da sallar maghriba ba za su yi ta ba kaga wannan bacewa kenan saboda an aje sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a gefe an kiyaye da ita
sai tambayar da take cewa malam ai mun karin bayani akan hadisin da ke cewa da sanne za ku ga fifiko da al'amuran da kuke musantawa sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya kake umartar wanda ya riski hakan a cikin mu
hadisin abdullahi dan mas'ud ne a cikin sahihai ne yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satalqawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha qalu fa ma ta'muruna bihi ya rasulullahi قال أدوا الحقوق التي عليكم واسألوا الله حقكم وأدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقوقكم وحقكم. النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى صحبانسا ذاكو غا سنكي ديوى أباينا وتذاكو قالونا مكو سنكي ترون آثرة ذاكو غا سنكي وأمورا تنكرونها دوس أبو وادا بذاكو يدد سوبا وانا بكو سنسوبا ذاكو لك قنوص أبو وادا بكو سنسوبا سيسكا تشيتومي يا رسول الله كي أمرت مدشي أئرم وانا الوقت سيمان الله صلى الله عليه وسلم يجي أدو إليهم حقوقهم كبا وشوغبن منكو سوما سنونا مكو سنكا كبا سحكي سديكي كنكو sannan ku kuma ku nemi Allah ta'ala ya karbo muku naku. Wannan hadisi yana cikin hadisan da malamai suke ambatansa wajen bayanin hakuri ga wanda yake ana shugabanta sa amma ana nuna masa san kai sannan kuma ana cutar sa. To kada ya ce zai fito da karfi ya ce sai ya kwaci haƙƙinsa da karfi koda kuwa al'amura za su tabarbare su lalace. Shi dai haƙƙin da ya san ya race da wuyansa to ya da yayi kokari ga ya sauki shi ya bada haƙƙin da yake kansa shi kuma nashi da aka danne masa ya roki Allah ta'ala ya kwato masa yafi sama da ya ce zai yi amfani da ƙarfi ya kwaci haƙƙinsa kuma ƙarshe bai samu haƙƙin nasa ba kuma ya samu mafsada wacce take ashad wacce tafi tsanani sama da abin da ma da yake ciki. Wannan malamai na sunna suna kawo wannan akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ansar hadisin Anas dan Malik innakum satalqawna asaratan ba'di fasbiru hatta talqawni aw tarwaya fasbiru hatta talqaw Allah wa rasulahu shi ma yana cikin sahihain. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ansar za a nuna muku fifiko ko nuna muku san kai to ku yi hakuri har lokacin da za ku sadu da ni ko har lokacin da ku sadu da Allah da manzansa. Haka a cikin waɗannan hadisai akwai kwadaitarwa ga wanda yake mabiyi ya tsaya ya ga cewa shi bai zama macuci ba wato kada ya ga ana cutar sai ce to shi ma in ya samu dama zai yi cutar shi ya tsaya ya ga cewa haƙƙin da yake kansa ya bayar shi kuma nashi da aka cinye masa to ya nemi Allah ta'ala ya kwato masa. Wannan shine koyarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wa sahabbansa ko yake ba wa al'ansar ko yake ba wa al'umma ma duka.
Sai tambayar Saifullahi yake cewa malam menene ingancin yi wa jariri aski a yayin haihuwarsa?
Yana daga cikin sunna a yi masa aski sannan a yi sadaka da gwargwadon nauyin sumarsa da azurfa. Yake yanzu ba azurfa ake amfani da ita ba ka ba mutum sadaka azurfa ba kamar baka ba shi komai ba. Saboda ka sai ka kwatanta ka ga me zaka bashi na me zaka yi sadaka da shi na kuɗi. Wannan sunna ce ba wajibi bane dan ba a yi wannan ba ba a cewa ko an yi saba wa Allah ko sunan bai yi ba amma an yi haka kuma ana da lada.
Tambayar baban Ummi Gwammaja yace shin zan iya karanta addu'o'i a yayin ruku'u ko sujjada waɗanda suka tabbata a Al-Qur'ani?
To hadisi ya zo na Abdullahi dan Abbas yana cikin Sahih Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an hana ni in karanta innani hitu an aqra al-qur'ana fi ar-ruku'i was-sujud fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a'i fa qamina an yustajaba lakum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an hana ni karanta al-qur'ani cikin ruku'u ko sujjada. Shi ruku'u Allah ya ce fa annabi ya ce fa'azzimu fihi ar-rabb ku girmama ubangiji a cikin sa wato ku yaba Allah ku kamba mashi ku yi masa kirari a cikin ruku'u wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a ita kuma sujjada ku nace ku yi ta iya bakin kokarin ku wajen addu'a fa qaminun an yustajaba lakum ya dace kwarai a ansa muku. Malamai suka ce wannan ya nuna ar-ruku'u ba a ce a karanta Qur'ani ba amma an ce a girmama Allah ta hanyar tasbihi da yabansa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama ko subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh sura abubuwan da suka tabbata na girmama Allah a cikin ruku'u. to shin za a yi addu'a a cikin ruku'u ko ba za a iya yi ba? Su malamai suna ga makaruhi ne addu'a a cikin ruku'u kamar Imam Malik, wannan shine ra'ayin sa. Wasu kuma suna ganin ba laifi a yi addu'a saboda ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan tafadar wannan a cikin ruku'un sa da sujjadarsa, yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika, sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu, wa bihamdika tare da gode maka, allahumma ighfirli, ya Allah ka gafarta mu. Cewar sa ya Allah ka gafarta min addu'a ce, shi yasa Imam al-Bukhari sai ya masa babi yace babu addu'a fi ruku, babun addu'a a cikin ruku'u, tare da cewa hadisin ya kunshi tasbihi, amma sai Imam al-Bukhari bai faɗi tasbihin ba sai ya faɗi addu'a, shi saboda ita ce ake sabani domin wasu suna ganin makaruhi ne, to dan ya nuna cewa a ba makaruhi bane, ya tabbata a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana addu'a a cikin ruku'u. Don haka wannan hadisi ya nuna haka, illa iyaka dai yawaici abinda Annabi ya fi a cikin ruku'u shine ta'zimin Rabb, girmama Ubangiji, shi yafi yawa a cikin ruku'u, saboda haka koda zai yi addu'a din to ya zama na tasbihi din yafi yawa a ciki. Sannan ita kuma sujjada ba a hana a yi tasbihi ba a girmama Ubangiji a cikinta, amma an fi son a yawaita addu'a, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ibn Abbas wanda muka faɗa na Muslim sai ya ambaci addu'a din a cikin sujjada, bai faɗi tasbihi, bai ce fa amma sujud fa fajtahidu fi du'a fa qaminu an yustajaba lakum, kaga ambatar addu'a a cikin sujjada baya kore tasbihi, to haka nan ambatar ta'zimin lahi fi ruku'i shi ma baya kore addu'a, saboda haka ana yin addu'a a cikin ruku'u. Sannan karanta ayoyin alqur'ani da sunan addu'a, malamai sun ce idan mutum ya karanta su da niyyar addu'a, ba da niyyar karatu ba, ba da niyyar tilawa ba, ya karanta su da niyyar addu'a kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, da sauransu a addu'o'in da suka zo alqur'ani, mutum ya karanta su a cikin ruku'u ko sujada da niyyar addu'a ba da niyyar tilawa, wannan babu komai.
To ma sauraro, ana sauraron shirin Fitoyin Rahama ne daga nan gidan rediyon Rahama akan mita 97.3 a zangon FM, tare da Shehu malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jiyan Lemo. Za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya kamar haka, wato 0807-5982-7474. Tambaya ta gaba tana cewa, malam ina son karin bayani akan wannan aya, ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum ila llahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun
ta'malun. Tana cikin suratul ma'ida, kuma abinda take cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, alaikum anfusakum, ku ji da kanku, ku yi ta kanku, la yadurrukum man dhalla idha tadaytum, wanda ya bace ba zai cutar da ku ba matakar ku kun shirya, idan ku kun shirya to wanda ya bace ba zai cutar da ku ba, makomar ku gaba ɗaya zuwa ga Allah take, ila llahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, zuwa ga Allah ne gaba ɗayan ku makomar ku take, kuma zai ba ku labarin abinda ku kasance kuna aikatawa. Abinda ayat take nufi shine kowane mumini ya yi ƙoƙarin ya ga ya tsare dokar Allah, ya yi abinda Allah ya ce ya yi, ya bar abinda Allah ya ce ya bari, ya aikata dukkan abinda Allah ta'ala ya neme aikata na wajibi, ya yi ƙoƙarin barin abinda Allah ta'ala ya neme shi ya bari na haram. Daga cikin irin abubuwan da Allah ta'ala ya umarce shi da shi bayan ibadar da take a karan kansa, Allah ta'ala ya umarce shi da ya umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummuna, wannan yana daga cikin sifa ta muminai, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, Ubangiji ta'ala ya umarce shi da yayi wannan, to yayi wannan, wanda ya bace yake bin Allah yake bin umarnin Allah yake barin abin da Allah ya hana yake yadda da wa'azin mai wa'azi to ba zai cutar da ku ba ku idan kun rike wannan kun yi aiki da abin da Allah ya ce saboda ayar ba wai tana nufin kamar yadda wasu ke fahimta ba shine kai kawai ka ji kai kadai da kanka tunda an ce alaikum anfusakum to kawai kai ka ji da kanka ka sa kanka abinda Allah ya ka hana kanka amma ba ruwanka da wani wannan ba shi ake nufi ba la yadurukum man dalla idha tadaytum yana daga cikin hidayah shine ka umartu wani ka hana wani wannan yana daga cikin abinda Allah ya dora maka duk umarni ne da Allah ta'ala ya faɗa alqur'ani kuma har ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman saboda haka ba wai tana nufin mutum kada ya gaya wa kowa gaskiya ba ni da suke fahimta sayyidina abubakar yana daga cikin abin da yayin wasu inkari yace wannan ayar ba haka take nufi ba shi ba haka take nufi ba har ya kawo musu hadisin manzo Allah da yake cewa Allah ta'ala yayi kusa wato yake cewa yayi kusa idan an saba wa Allah kuma ba a yi hani game da wannan saban ba ubangiji ta'ala ya kawo azabarsa da za ta ga mai kowa da kowa ba za ta shafi wanda yayi da wannan bai yi ba tunda ba a hana ba ba a tsawatar ba ba a fito an yi umarni da kikkiawan abu an hana mummuna ba to in azabar Allah ta zo za ta ga mai ta hadi ta shafi ma wanda bai yi ba ta ko fitnatul la tusibanna allazina zalamu minkum khassa saboda ka wannan shine ma'anar ayar ba yadda wasu ke fahimta cewa kada ka yi wa dan uwanka nasiha kada ka kwabi dan uwanka in ka gan shi yana yi ba daidai ba kaka ce abu kaza ba daidai bane kawai kai ka je kai kadai kai naka irin cewa kowa yayi nashi ba ruwan kowa da kowa wannan ba musulunci bane
sai tambayar Mu'az mazan kwarai yace shin akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowace bishiya magani ce
wannan ban san shi ba gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wata cuta da Allah ya saukar face ya saukar mata magani kun ban da tsufa kun ban da mutuwa na maganar cewa kowace bishiya magani ce wannan gaskiya ban san shi
na'am tambayar Kabir take cewa idan mutum ya kade wanda ba musulmi ba har ya mutu shin akwai azumin kafara a kansa
azumin kafara ana yin shi ne lokacin da aka yi da mutum ya kashe mumini dan uwansa bisa kuskure tunda ya kade mumini yayi kisan kuskure shine yake azumin kafara nan ne aka ce kuma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a saboda haka maganar mu'mini ake yi amma wanda ba musulmi ba shi wannan sai dai abinda yake na diya da ake ba wanda ba musulmi ba an yi kisan kuskure amma ba kafara ta azumi
sai tambayar Muhammad Bukhari Rabi yace malam wane ne Abu Sufyan
Abu Sufyan sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama sunan shi Sakhr ibn Harb ibn Umayya Sakhr ibn Harb ibn Umayya cikin kabilar Banu Umayya kabilar Banu Umayya kabila ce ta Quraishawa wani reshi ne na kabilar Quraishawa ya musulunta a Amul Fathi wato shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe maka shekara ta 8 bayan hijira ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Hunain har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kyautar raƙuma 100 da dirhami 200 da uqiya 40 da dirhami Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a Taif shi saru Taif da akai da shi akai a wannan gurin ma ya rasa idansa guda wajen fafatawa da mutanen Taif wato kabilar Taif sannan a yakin Yarmouk wanda aka yi lokacin sayyidina Abubakar anan ma ya rasa ɗaya idansa wato da ya rasa idanunsa guda biyu wajen daukar ma'ala a yakin Yarmouk yana karkashin jagorancin ɗansa a Yazid ibn Abi Sufyan yana cikin komandojin yakin da aka je Yarmouk da su Yarmouk yaki ne da aka yi da Romawa Turawa a wancan lokacin to Abu Sufyan da shi aka je wannan yakin kuma yana daga cikin waɗanda suka rika tsayawa suna zaburar da musulmi akan cewa su tashi su ga sun kare addinin su su tashi su ga sun kare mutunci sun kare al'ummar su su taimaka wa Allah da manzansa saboda haka da farko ya musulunta kamar tilas kamar a tsorace ba yadda zai yi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi raƙuma 100 dan ya lallashi zuciyarsa dan kada ya ci gaba da zama a tsorace yana cikin waɗanda aka ba al-mu'allafatu qulubuhum aka basu raƙuma 100 a Hunain, amma daga baya hasuna islamu gashi nan ma da shi aka je aka fafata ya rasa idan sa daya a Yarmouk abin nan a Hisaru Qa'if ya rasa idan sa daya a Yarmouk kuma ya girma Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 20 an haife shi kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 20 kuma ya rasu bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 20 kuma ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 31 ko 32 kamar yanda malaman tarihi suke sabani wannan shine Abu Sufyan kuma sirikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yana auren yarsa Ummu Habiba ya aura yarsa Ummu Habiba ta riga shi shiga musulunci tana daga cikin wadanda ma suka yi hijira zuwa Habasha a cikin wanda suka yi hijira zuwa Habasha mijinta Abdullah bin Jahsh wasu su ce yayi riddani ya zama Kirista amma dai ba wata hujja gaskiya da take nuna haka alal haqiqa magana cewa Abdullah bin Jahsh riddai wannan tana da rauni kwarai da gaske riddar magana shahara abin da yafi inganci shine rasuwa yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Ummu Habiba ƴar uwar Muawiya ce Ibn Abi Sufyan
sai tambayar da take cewa malam ina neman ƙarin bayani akan wace ce Ummu Ma'bad
to Ummu Ma'bad wannan sunan ya zo a sira lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira akwai riwayar da ta zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da wanda yake musu jagoranci Abdullahi ibn Uraqit sun wuce ta gindin wasu tentuna guda biyu da wata mata a ciki tsohuwa ce a wannan gurin take da mijinta da dabbobinsu duk mutanen da suka zo wucewa sukan yi sansani a gurin su kuma su karrama su da abinci da abin sha to Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo a yadda riwaya take cewa lokacin da yazo ana cikin matsatsi ana cikin fari dabbobin ma duk ba nono sun bushe sun yanko ne don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a ba shi abin da zai sha wato nonon da zai sha shi da abokan tafiyarsa Abubakar radiyallahu anhu da dan jagoran su Abdullah ibn Uraqit matar ta ce ai babu abin da za a ba su saboda fari da ake fama da shi dabbobi sun rame sun kanjame babu abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata dabba wata akuya a kanjame ce waccan akuyar fita ce waccan akuyar babu komai da ka ganta wato ita rashin lafiya da rashin kuzari ne ma ya hana ta fita tare da ƴan uwanta da neman abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda riwaya ta ce ya sa aka kawo masa ita ya kama hantsarta nan da hantsarta cika da nono Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsotso nono ya cika goran nono ya sha ya bawa abokan tafiyarsa suka sha ya sake tatsowa ya cika goran nono ya bawa tsohuwa ya ce ta aje su yi amfani da ita da mai gidanta shi kuma ya kama gaba ya tafi to lokacin da mai gidanta ya zo sai take ba shi labari sai ce yaya anya ko ba shi ne mutumin nan da Qurayshawa suke nema ba sai ce yaya ki sai ta shiga sifanta masa sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta da irin kyan da Allah ta'ala ya masa sai dogon bayani na sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi shine ina ma na riske shi ni ma mutafi tare to wannan ita ce Ummu Ma'bad ita riwayar akwai maganganu na malamai wasu su karfafe ta dan duk hanyoyin da suka zo akwai irsali akwai inqita'i akwai dai illoli na isnadi da malaman hadisi suke magana akan su wasu kuma suna karfafar riwayar ibnu qayyim ya kawo ta cikin zadil ma'ad
tambaya ta gaba wadda ta fito daga musbahuri minke ya ce malam menene sharuɗan limanci a musulunci
ka'idar da malamai suke faɗa don kulalliya shine man sahha salatu sahhat imamatuhu wanda sallarsa shi karan kansa idan yayi tayi ba matsala to limancin sa yayi sai idan nasi ya togaci kamar ce mace ba za ta ja maza sallah ba amma za ta ja ƴan uwanta mata sallah wannan babu komai saboda aka samu mutum musulmi wanda yana da ilimi musamman ma yana da karatun alqur'ani kamar da Annabi ya ce ummukum aqra'ukum bi kitabillah yana da ya san hukuncin sallah to wannan zai iya shiga limamin mutane da zai ja su sallah in kaga an kibi mutum sallah to ana shakkar sallar da yake yi ba daidai yake ba in yayi ba ta yi ba ko da shi kadai ne yayi ba ta yi ba to wannan shine ake shakkar bansa sallah amma indai shi karan kansa in yayi sallah za a yadda cewa yayi to duk sanda yayi sallah kuma ta yi fifiko kuma wani abu ne akwai fifiko a ce wane ya fi cancanta wannan kuma daban akwai shurutus siha ko kuma shurutul kamal shi wannan ya in yayi sallar sa tayi to wannan shine abin da ake bukata waye kuma yafi cancanta wannan kuma annabi ce ummukum aqra'ukum bi kutubi kitabillah wanda yafi kusan littafin Allah shi zai muku limanci malamai sun yi bayani akan wanda yafi sanin littafin Allah ta fuskar ma'ana ba wai kawai karanta shi ba dan a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake maganar ba a tsammanin akwai sanda za a zo wani yana karanta Qur'ani bai san ma me yake karanta ba ana ganin a lokacin sahabbai abinda suke yi shine in su karanta aya 10 ba sa wuce ta sai sun fahimci abinda yake cikin ta na ma'ana sun yi aiki da abin sannan su kara gaba shi yasa galibin su basu haddace Qur'ani da yawa daga cikin sahabbai su haddace Qur'ani wanda suka haddace Qur'ani din yan kadan ne yan tsirare ne saboda irin yadda suke daukan alqur'anin ba yadda mu muke daukan shi bane so in aka ce wanda yafi karatun qur'ani ma'ana zaka samu yana da karatun qur'ani da sanin hukuncin shari'a to wannan shine yafi cancanta in aka samu sun daidaita a karatun qur'ani to waye fi sanin sunna in sun daidaita anan waye fi dadewa a musulunci ko ya fi dadewa a hijira in lokacin da ake hijira ne in sun daidaita waye fi shekaru dan shekaru ma yana da dauri anan
tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin jinginar gonar da aka yi da sharadin mutum zai noma a cikin ta
shi mai karbar jinginan ne ya sharadanta haka ko shi mai bada jinginan naka ce sharadi anan ga a ce za a noma ta ko kuma shi wanda ya bada jinginan ne ya ce ga jinginan amma da sharadi zan yi noma ko ko a shi wanda aka bawa jinginan ya ce na karba amma da sharadi zan yi noma a ciki almuhim idan shi wanda ya bada jinginan ne yace da sharadi zan noma kaya ta shi kuma wanda ya karbi jinginar ya yadda haka shikenan shi ma haka in wancan mai bada jinginar ya karbi jinginar yace to amma ina so zan yi noma a jiki yace ya yadda kai yayi noma shikenan babu komai wannan da yarjejeniya akai amma a kaida idan aka yi jingina kamar mutum ya bada jinginar noma kasarsa to ba daidai bane ka mori kasar haka nan tare da cewa ita ba ta morarka da a ce ma abu ne da kai da za ta kamar mutum ya bada jinginar doki kaga aka bani jinginar doki dole in ciyar da shi in shayar da shi in kula da shi to mukabilin wannan wahala da zan yi zan haushi idan bukatar hawa ta yi amma ka bani jinginar fili ba za a baya bukatar hidima baya bukatar ciyarwa ko shayarwa saboda haka anan in zo kuma ina amfana da shi abin nan din ba tare da izinin mai shi ba anan na shiga haƙƙinsa ba daidai bane amma in shi ya yarje mun yace in yi wannan kuma kayansa ne in ya ga dama ma zai iya cewa ya bani duka
wannan kuma yake cewa malam menene gaskiyar cewa idan mutum yana addu'a sai yayi atishawa wai alamun cewa an karba addu'ar sa kenan
to wallahi ban san wannan ba ban iya tunawa inda wani hadisi yazo da wannan
na'am sai tambayar awwal sale yace matar da ranar girkin ta tafi unguwa shin ya halatta mutum ya tafi ɗakin wadda ba ranar ta bace
mace in ta tafi ma'ana ba za ta kwana a gidan ba ta sare da kwananta duk matar da ta yi tafiya ta sare da kwananta ba za a ce shikenan ba sai ta zama shi kadai ko sai jira sai ta dawo a ta sare da kwananta wannan
shi kuma wannan yake cewa malam menene hukuncin runa gashi saboda furfura
to runa gashi wannan ya tabbata a sunna sallallahu alaihi wasallam yana cewa ghayru shib wa khalifu al-yahuda wa an-nasara ku tire furfurarku ku saba yahudu da nasara ta ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saba wa yahudu da nasara ku tire furfurarku domin su ba sa yi fa innahum la yasbiquna fa khalifuhum ba sa tire furfurarsu ku saba musu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a tire ta da al-hinna wal katam wato da lalle da wani abu da suke kira al-katam yake cewa amma ku nisanci baki mushtani bisawat ku nisanci amfani da baki shi yasa malamai wasu suka ce makruhi ne amfani da baki wasu kuma suka ce babu wani abu idan musamman ma idan ga mayaka ne yana da kyau su tire ta da bakin saboda wannan zai fi shigar da tsoro ga abokan gaban su su wannan ba tsofaffi bane nan wato da suna nan da karfin su zuwa ga wasu malamai suka ce ga waɗanda suke fita yaki suna iya tirewa da baki an samu wasu aka ce wasu daga cikin sahabbai sun ture da baki din kamar sayyidina Usman ana cewa da sayyidina Usman da Abdullah bin Ja'far da Al-Hasan wal Husayn wasu kuma suka ce makaruhi ne
to ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fitoyin rahama a yau daka kafin mu karkare wannan shiri za mu ƙara karanto muku lambobin waya da za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato 0805782987 0805782987 za kuma iya aika mana tambayoyi ta dandalin zumunta wato Facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com daka a madadin shehun malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Sarki Abdulkadir wanda ya sada mu da ku ni shehu Bala Kabara nake cewa mu hada a wani shirin da yardar Allah
walaw anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا